يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تهك بيبا قول مهاتم بياني كدا قول مهاتم بياني كدا
menene
duniya
menene dadin duniya da
mutane ai
fasa dama can ba
wata sana'a menene duniya
menene dadin
duniya duniya
masu sauraron assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara nazarin ci gaba ko kuma akasin haka da aka samu a fannoni daban-daban na rayuwar mata a kasashen duniya, yayin da ake ƙara haska fitila kan harkokin mata a wannan watan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin nazarin gudunmuwar da mata ke badawa a ci gaban al'umma. Sai dai za a bi mu bashin ci gaban wannan mukalar ganin ƙalubalen da ake fuskanta kan harkokin tsaro a Najeriya bayan sace dalibai da waɗansu jami'ai kusan 300 a makarantar LEA ta Kuriga da ke jihar Kaduna. Kana kuma kwanaki biyu da suka shige aka ƙara satar waɗansu mutane 87 bisa ga rahotanni shekaru 10 bayan garkuwa da 'yan matan sakandaren Chibok 274. Taka shirin domin iyali ya karɓi bakoncin Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya tsohon daraktan hulɗa da jama'a kuma mai magana da yawon sojan ƙasa na Najeriya da Madam Tasin Digata, wata wadda aka yi garkuwa da ita har sau uku. Madam Tasi ta fara da bayyana abin da ta lura da shi kan wannan lamarin.
Abu kaɗan da zan iya fara faɗa shi ne na je tare da su daji ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba, kuma mun hira da su a dajin waɗansu ana magana da su ko da ana dukan mutum da ana ɗan magana. A cikin magana da muka yi nake tambayarsu ya aka yi, ina suka ce su talauci da wahala da kuma yanda suka samu kansu ne ya kawo su ga wannan, sun ce yunwa ya musu yawa. Amma ɗaya daga cikinsu wanda na san ya yi karatu ma da makaranta, abinda ya ce min shi ne waɗansu Fulani ne daban suka yi musu sace-sacen shanu ba su da komai, babansu ya mutu, don haka shi a matsayin babban yaro yana da abu ya kamata ya yi wani abu ya taimaki 'yan uwanshi tunda babansu ya nuna musu hanyar makaranta, don haka shi zai shiga kidnapping. Aka introduce shi cewa wata sabuwar business hanyar samun kuɗi shi ne ya shiga kuma domin ya samu ya biya bukatu. To abinda na samu sai san daga waɗanda suka yi garkuwa da ni.
To General Kuka Sheka, ka ji bayanin nata a lokutan baya lokacin da aka fara waɗannan hare-haren ƙungiyar Boko Haram ɗin nan, ɗaya daga cikin hujjojin da ake bayarwa na samun musamman matasa suna shiga irin waɗannan ayyuka shine talauci. Ka ji bayanin nata?
Eh, na ji ƙwarai da gaske, kuma dalilan da ta bayar yana kan hanya ko da yake ɗaya ne daga ciki din dalilai da suka kawo wannan munar tabiya da ko sana'a ma za a ce. Ba don komai ba, akwai dalilai da dama da ake garkuwa da mutane, amma galibi haka ta si samun nasaba ne a wuraren da ake rikici. Akwai dalilai na siyasa, akwai dalilai na tattalin arziki da dai makamantansu. Misali, in kika yi la'akari tun fil azal lokacin da wannan bangare na kudu maso kudu wato Niger Delta suka sami nasu rikici, an yi garkuwa da mutane. Akwai kuma wanda ya jibanci kamar addini, misali arewa maso gabas lokacin da Boko Haram ta rika garkuwa da mutane, musamman ma abinda ya faru kusan shekara 10 da suka wuce da aka sace 'yan matan sakandare ta garin Chibok kusan su 200 da 'yan kai. So sannan idan ki kullo arewa maso yamma, dalilan su ma suna da dama. Shi bai jibanci, ya jibanci addini bai jibanta ba, amma abin ya samo asali da rikici da aka samu tsakanin galibi makiyaya da kuma manoma, wanda galibinsu Hausawa ne da Fulani. suka fi yawa. To sai ya kasance saboda ba a yi matuƙa hanci ba har wankin hula ya kai mu dare ba, don kuma ba mutane suka riga ɗaukar doka a kansu. Misali, da idan aka zo aka yi banna a gonar mutum, za a yi kiyashi, hukuma za ta yi a biya diya, daga nan a sasanta. Sai ya kasance ba ma haka ba, su kansu manoman sun je suna muna nama makiyayan, wata sa su kwace musu dabbobi su yi musu ɓanna, su kuma sukan ba da goran gayyata su ɗauki fansa. To abin har ya kai ga kamarin da ya kai ga haka. Baya ga wannan kuma za a yi la'akari da cewar galibin kuma wasu wurare akwai ma'adinai da aka albarkatun da suke ƙarƙashin ƙasa, yanzu wasu masu kuɗi ma sun yi amfani da wannan damar. Aka ta da wasu mutane, to kuma su waɗanda ake sa suna wannan aikin suka ga cewa ai sana'a a ce magarkuwa da mutane. Amma abin da yake da za a yi la'akari da shi cewar shi duk san daga ga tsohon banza, to yaran banza ne ya girma. Galibi waɗanda suke waɗannan aiki na ta'addanci na garkuwa da mutane ba su da dalilin da za su yi haka. Duk da akwai dumamar yanayi da ya sa wurin noma da kuma mutane manoma sun abin nan ɗin zabubbuka da sauransu. Abin da ya sa na ce haka shi ne, maimakon garkuwa da mutane a yi fansa ka sami kuɗi ka je ka koma wata sana'a, dama can ba wata sana'a suke su ba. Galibin shugabanninsu idan ka duba la'akari da tarihinsu za ka gane cewar dukkansu gagararru ne tun suna ƙananan yara. Aka bar su tun daga iyaye har hukuma har suka kai kamarin da suka kai. Sannan sai bugu da ƙari, kamar yadda ne bayani, akwai rikici da ya faru a wasu sassa na Afirka, misali ƙasar Libya da Mali, yanzu kuma ga Sudan. Akwai makamai da dama, kuma Najeriya tana da arziki, nan ne makaman suka zo suka samu shiga hannun mutane. To da waɗanda suke sata shanu sai suka ga an yi garkuwa da mutum an biya miliyan, to don me yasa za ka ɗauki saniya da ko 500,000 wata take ba? To kin ga waɗannan abubuwan su suka taru suka yi tasiri. Sannan bugu da ƙari da ake cewa talauci ne da rashin aiki, maganar nan da ake yi, ina ganin Najeriya tana da mutanen da suka fi kowa talauci, kuma cikin waɗanda suka yi talaucin nan galibinsu akwai waɗanda ma ba su da abincin da za su sha, za su ci, amma ba su shiga wannan ta'addanci ba. Kuma galibin waɗanda ake musguna muwa mutane ne waɗanda ba su ji ba su gani ba, su kansu ta kansu suke. Misali ƙauyuka, da zarar yau aka yi garkuwa da mutum koda guda ɗaya ne aka ce a kawo miliyan ɗaya ko biyu, an ta gayyara wannan ƙauyen saboda an waye gari, mata har kayan ɗakin suke sayarwa, ana sai da gonaki ana komai. Kuma ni har yanzu ban ga wani wanda ya yi garkuwa da mutum ba, ko kuma wani ɓarawo da ya ce yana ya sami jari ya yi garkuwa bari ya koma wata sana'a. To kin gani ba dalili ba ne a ce wai saboda babu ta sa suke wannan. Duk da dai yana cikin ɗaya daga cikin abubuwan da suka taru suka yi tasiri, saboda hakikanin gaskiya ba aikin yi, mutane suna cikin mawuyacin hali. Sai dai kawai akwai waɗanda suke taimaka ma su waɗannan masu garkuwa da mutane, wato waɗanda a turanci ake ce ma informant.
Wato bari in koma kan tasu, don ka taɓa wani abin da ta taɓa bayyanawa kwanan baya, kamar yadda ta bayyana an sace ta har sau uku. Daga cikin bayanin da kika yi madam tasu, akwai batun da shi janar ya taɓo ɗin nan cewa akwai waɗanda suke sanar da mutanen nan.
Haka aka yi, domin ko da muke daji sai da suka ce min ai waɗansu ne suka ba da ku. Don haka akwai wannan da ake ce da su informant su ma suna yi domin su samu kuɗin. Har yanzu maganan ko kishin wani ake wani abu dai da ya sa informant duniyan namu ne ya biya lalace haka, da mutane da kuke zama da su a wuri ɗaya wataƙila ma ka a taimake su sosai, amma su ne za su zama masu ba da su ranka a ce aje a ɗauki wane aje a ɗauki wace. Wannan su ne informant ɗin.
To Allah ba mu wadatar zuci da mutunta juna. Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba ku ji dalilan da ya sa janakuka ke kaya ke ganin wannan lamari ke ƙara ƙamari da kuma matakan da za a yi ɗauka na daƙile shi. Muna godiya ta musamman ga baƙin namu Brigadier Janar Sani Usman Kukashika da Madam Tasin Digata, sai kuma Dadi Balyawe da ya daidaita sautin shirin. Masu iya magana suka ce zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. zaman lafiya kuma ya fi dukiya. Kai ma kana da gudunmuwa da zaka iya badawa ga shawo kan wannan lamari a inda kake. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza ba.